Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan saki. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yanci. Yau shirin ciwon kyamaci zai mai da hankali a kan siyasar mata da irin kalubalolin da suka dabaibayinta musamman ma a Najeriya. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karɓi bakoncin Hajiya Madiya Abdullahi wacce ta kasance yar jarida mai ritaya kuma shugabar wata kungiya mai suna Hirwa, sai kuma barista Sa'id Sa'ad lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma yar siyasa. Ai sauraro lafiya. So Hajiya Madiya, ko zaki wani ƙarin haske a game da irin gwagwarmayar rayuwa da siyasa?
Na yi aikin jarida a tsawon shekara 17 kafin na ajiye na tsunduma cikin harkar siyasa.
Masha Allah.
Na yi taimaka mai da dama tun bayan da na baro aikin jarida, kin ga na riƙe kujera ta ƙaramin hukuma ta Bakori a matsayin zaɓaɓɓa. Na je majalisa ta Abuja a matsayin memba ta House of Representatives. Na kuma riƙe makamai a nan jiha da dama. Na zama DG, Executive Secretary. Na yi commissioner ha kashi biyu. Na riƙe kujera ta shugaba ta mata. Na yi SA. Yanzu ma dai ina riƙe da wata kujera ta chairman ta board na Science and Technical Education Board. A irin gwagwarmaya da aka sha tana da dama na hidimar siyasa daga lokacin da na fito takara ta ƙaramin hukuma ta Bakori, ko kuma daga lokacin da na shiga siyasa. Babu shakka na sha gwagwarmaya da dama da dama na tsayawa takara na gwabzawa da maza don kan ba ƙaramar gwagwarmaya ba ce ba. Sai mutum ya yi damaran gaske ko tsakanin su maza da maza in suka tashi gwabza a yi dole su sun shiri na musamman. To bari ni a matsayina na mace, kin ga da na san yadda mazan suke, sai na fara tun da wuri kuma sai na duka ba dare ba rana ina shiga birni da ƙauye don in tabbatar da cewa na samu magoya baya. A kullum ni tashi ne abin da nake hidi ma raina shine kamar ba ni da kowa bayana. To kuma wannan ya sanya ni na dage ni sosai, kuma musamman na fara samun goyon bayan mazan. Goyon bayan da na samu na mazan ya sanya suka gargaɗi matan su fito su tsaya mani. Don idan mace bata samu goyon bayan maza ba, gaskiya babu yadda za a yi ta iya hayewa.
To barista, wasu suna zargin mata musamman ma waɗanda suka yi fice a fannonin siyasa da wasu al'amura na rayuwa da wulakanta mutane da kuma mazansu, suna gani hakan ke janyo rashin goyawa mata baya su shiga siyasa.
To mu a gaskiya ma ba irin wannan matan muke so ba, wacce dan ta samu matsayi za ta wulakanta miji ko za ta wulakanta al'umma. Kowace mace akwai irin rawar da za ta yi a siyasa. Wata za ta fito ta yi takara, wata za ta bayar da support, wata kudinta ma za ta bayar, wata shawara za ta bayar, hai kai wata ma addu'a za ta yi maka, kawai baka sani ma tana maka ba. Kuma ni ina faɗa, duk sanda kina mace ma baki samu goyon bayan mijinki a siyasa ba, to siyasa ba za ta yi miki daɗi ba. Ai kowa ya karɓi matsayin da Allah ya bashi. Zan yi amfani da misali na yau. Ni in ba da dan ina da miji mai bani dama ba, siyasa ba za ta yi min sauki ba. Saboda haka ba lalle kowace mace sai ta fito ta yi takara ba. Yadda ba kowace ce za ta zama likita ba, ba kowace ce za ta zama lauya ba, ba kowace ce za ta iya tukin mota ba. Kowa da akwai abin da Allah ya tsara masa. Amma ka zauna ka ce kai baka komai din ne gabaki daya, shine ba a so. Kuma duk wacce take ganin in ta fito ta yi siyasa wani hawa ne don ta wulakanta mutum, a gaskiya ba ita ce abokiyar tafiya ba. In muka ji irin ta ma mu ba masu. Kuma mu tafiyan mu da maza muke yi, akwai ban san ko kina da labarin wani organization he for she ba,
wato maza su tallafa wa mata.
Kin dai gane abin da nake nufi. So muke mu saka mazan ma a gaba. Ni kullun cewa nake yi ko abu zan yi, sai na kira na nemi shawara da mai gidana ya gaya min yaya yake gani. To yafi ma daɗi. Ai ba cewa muka yi mu kaɗai zani ba, cewa muka yi su ba mara mana baya. Haka ma lokacin da ba auren mahaifina komai zan yi sai ya bani shawara kake kaza ki kaza ga yadda ake ga abin da ya kamata kare mutuncin ki kare mutuncin family dinki duk wanda kike za ta yi siyasa ita kade ba mijinta ko ba kubanta ko ba dan uwanta shirme take
na dawo gare ki Hajja Mariya wace irin rawa goyon bayan da kika samu daga gurin maza taka gwagwarmayar ki ta siyasa
na samu goyon bayan mata sosai kuma dalilin samun goyon bayan mazan ya kawo haka
ubanna haka a lokacin da na tsaya gaskiya siyasa ce ta tinke wato option A4 a wannan lokaci mata da maza suna fitowa su fito su zabe kin ga ba kaman wannan lokaci bane ba wani esco ne kadai suke yin zabe kuma in kika diba zaki ga esco din nan duk galibi maza ne dan wajen zaben wa'in za su rike jam'iyya duk galibi maza ne aka diba inda kadai mace take iya fitowa ko kuma ake bata wani kujera sai ne women leader wato shugaban mata ko mataimakewa shugaban mata sai wato aka keta ma mata nasu bangaren wanda su can su ji da kansu amma in aka tashi wani muhimmin abu shugaban mata kadai ake daukuwa saboda kin ga idan aka tashi yin zabe sosai sai shugabannin nan kadai na ward da shugaba ta local government su kadai suke ya fitowa suke yin zabe ko in ba an gyara wannan system din ba haka abubuwan za su ci gaba fari kenan za shi ga duk mace da ta fito to da wuya take samu ta haye in dai ba ta samu goyon bayan mazan ba
to barista wani irin kalubale rashin samun wakilcin mata a fannonin siyasa da nawa harkokin gwamnati yake haifarwa musamman ga ita macen da al'umma da ma kasa baki daya
ashe ai abin gashi na a zahiri duk inda aka ce ba a ba mace dama ba kamar yadda nake ta faɗa a baya to kuwa al'umma za ta yi baya saboda kamar yadda nake faɗa mu ne duk wata matsala ta rayuwa take shafa sannan kuma an ce ba za a yi da mu ba mu banda ma a nan gida Najeriya a duniya ma za mu zama koma baya kasashe suna ta budewa mata suna ta abubuwa a zo a gani sun zama mataimaka an ce kusan rabin al'umma kasa ba a yi da su to ya za a kasa ta ci gaba mata fa mun fa miliyan 106 ne fa a kasar nan a yadda aka faɗa to kuma an ce duk ba a ma san da mu ba ba a ma damu da al'amuran mu ba to ya za a kasa ta ci gaba need to me wannan shine ma makasudin ko kuma dalilin da yasa kasar nan take koma baya babban abin da wannan rashin saka mata a cikin harkokin ci gaban Najeriya zai kawo a gaskiya shine zama a manta da mu duniya za ta manta da mu za a daina yi da mu
to Hajjia a ƴan kwanakin nan aka kammala taron jam'iyya mai mulki a Najeriya yaya batun wakilcin mata ya kasance a wannan zabe da aka gudanar musamman ma idan aka yi duba ga irin gwagwarmayar da mata suke ta yi
har sai ba ta canza zanni ba sabil da wannan convention an ce alhamdulillah tunda dai mun yi lahiya kuma mun tashi lahiya amma dai in kika lura wannan dai tsarin na daga shugaban mata to san ce yanzu sai an dan samu legal adviser mace cikin legal advisers ratata to wanda nan suka dai mukamman da yanda dai suke dacin haka suke abin da ya kamata mu yi shine mu maida hankali ya kasance a cikin jam'iyya an samu mata masu rike da mukamai kuma ba kowane mukami ba mukamai waɗanda suke da muhimmanci ya kasance mata su ma sun shigo dumu-dumu ana yi da su tunda kin ga idan mata da yawa suna cikin jam'iyya za a samu canji kuma ita kanta jam'iyyar za ta samu wani abu shi sanity saboda kin ga yadda Allah ya halicce mu mu mata mutane ne waɗanda Allah ya riga halicce mu yadda mu muke iya kwantar ma da mazan hankali idan misali suka je wajen aiki aka bata musu rai ko kuma wani abu ya faru ba su ji daɗi ba kin ga idan suka dawo gida matan su za su kwanta musu da hankali kuma za su lallashe shi yadda hankalin shi zai kwanta abubuwa su rinka tafiya daidai to haka ita uwar jam'iyya uwa ce ta kowa da kowa kuma mata ya kamata sun rungumi jam'iyyar ne yadda ya kamata to ta haka lalle a samu cigaba
to mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin tauraron cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sautin Solomon Abu ni Aisha Mu'azu ake cewa mu wani lafiya.